Kamfanonin da ofishin ministan cikin gida ya haramta wa gudanar da aiki sun hada da Securicom da Garnet Security da Manga Security. Masu kula da harkokin tsaro ne ta hanyar bada hayar masu gadi ga ofisoshin da suka hada da kamfanoni masu zaman kansu, bankuna da ofisoshin jakadanci da na manyan ma'aikatan kasa da kasa. Haka kuma irin waɗannan kamfanoni kan kula da tsaro a yayin manyan tarurruka da bukukuwa daban-daban a ƙarƙashin wani tsarin da gwamnatin Nijar ta amince da shi yau shekaru kusan 30. Wani ɗan fafutuka a ƙarƙashin inuwar ƙungiyar Sufole Nijar Salisu Amadu, wanda ya yi na'am da matakin, na cewa yanayin da ake ciki a yau a wannan ƙasa ya kai matsayin da tilas gwamnati ta bi irin waɗannan kamfanoni sau da kafa.
Ka san abin da shi ya tsaro, ita gwamnatin tana yiwa akwai wani ransaiman da ya zo mata a bisa kan wannan ma'aikatocin. Kai tsaye a tsaye da ma'aikata haka da mutane wajen ɗari nawa ko kuma wajen mutum nawa. Amma in ya zamanto ita gwamnati duk abin da zai raunana mutuncin ƙasa ko darajarta, ba za a tsaya ba a wayoya ko kuma a saurara ba su kan irin abin.
Sanarwar gwamnatin ba ta fayyace mafarin haramtawa waɗannan kamfanoni gudanar da aiki ba. Na tuntuɓi sakataren ma'aikatar cikin gida Sumaila Idi Ɗanbuzu ta waya domin neman ƙarin haske. Sai dai bai ɗaga wayarsa ba, haka kuma na tura masa saƙon text ta WhatsApp bai bani amsa ba har izuwa lokacin aika wannan rahoto. Tuni dai masana sha'anin tsaro irin su Abdulrahman Alkasim suka fara hasashe kan abin da ka iya zama silar matakin gwamnatin ta Nijar.
A kowace ƙasa akwai irin wannan kamfanoni na gadi, wasu ƙasashe ma za ka tarra suna amfani da bindigogi, ƙasashe kamar na gabacin Afirka ko tsakiyar Afirka ko ƙasashe irin su Haiti, watakila ko wasu sharuɗa da aka gitta musu na aiki aka ga sun hita daga ciki, wanda kuma wasu za ka tarda ko tsohon ma'aikata ne na tsaro ake ɗauka irin wannan ayyuka. To watakila ita ma gwamnati wani abu ne wanda za ta sa hannu.
Kamfanonin tsaro masu zaman kansu sama da 200 ne aka kafa a 'yan shekarun nan a Nijar, abinda wasu ke danganta shi da kasancewarsa wata hanyar samun kuɗaɗen shiga a sauƙaƙe. To amma wani ɓangare ɗimbin 'yan ƙasa sun samu aikin yi a dalilin kafuwar irin waɗannan ma'aikatu. Wasu majiyoyi na hasashen yiwuwar samun hannun jarin wasu ƙasashen yammaci a wasu daga cikin kamfanonin tsaro masu zaman kansu a wannan ƙasa.
Ita gwamnati dole ta riƙe wannan monopolicin nata na maganar tsaro, amma saboda ita gwamnati ba ta iya ba da jami'in tsaro ko wani gidan mutum ko wanda ke bukata a ce a yi gadin shi, saboda su ma jami'an ba su isa ba. Kenan shi yasa ake ba da dama ƙirƙiro da wannan abun bisa kuma sharuɗi.
Kawo yanzu kamfanonin da abin ya shafa ba su mai da martani wa matakin na hukumomi ba. Haka kuma kungiyar shugabannin kamfanonin tsaro masu zaman kansu ma bata bayyana matsayinta ba dangane da wannan al'amari. Kuma yunkurin jin ta bakin shugaban kamfanin GSA wani kusa a kungiyar da na kira ta waya ya ci tura. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.